Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Wanda ya daidai da karfe 4 da rabi na yammaci a gogon gundumar Colombia. A wannan ranar talatar 27 ga watan October shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya daura alhakin karancin mai akan zanga-zangar da aka gudanar a kasar. Haka zalika jami'an tsaro na ci gaba da bibiya da kama waɗanda suka farma baitul malin gwamnati a jihohi daban-daban don ɗibar ganima. A jamhuriyar Nijar za ku ji cewar wasu 'yan ta'adda sun yi awon gaba da wani ba a mulki. Duk bayan waɗannan muna tafe da labaran wasanni a takaice bayan rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 din na gwaji mai suna Bamlanivimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta corona ta yi tsanani a jikinsu. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya Litini, inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin Bamlanivimab a kansu ba. Maganin wanda wani kamfanin harhaɗa magungunan Amurka mai suna Eli Lilly da wani kamfanin magungunan ƙasar Canada mai suna Abselara suka ƙirƙiro wani ɓangare ne na salon jinyar da ake yi ta wajen ƙarfafa garkuwar jiki, wanda wani sa'in ma kan yi aiki kamar garkuwar jikin a wajen yaƙar cutar. Don haka masu ilimin kimiyya suka yi tsammanin cewa zai iya kashe cutar ma. Maganin ya yi kama da irin wanda aka baiwa shugaba Donald Trump lokacin da ya kamu da COVID-19 a farkon wannan watan. Hukumomi a Buenos Aires babban birnin kasar Argentina sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta daƙile yaduwar corona, wanda hakan ya bada damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karon farko cikin watanni 7. A ƙarƙashin sabuwar dokar an yadda kashi 25 cikin 100 na yawan kusumomin da wuraren ke iya daukawa su shiga, tare da tabbacin wuraren na da iskar shaka a wadace. Kafar labarai ta AP ta ce sassauta tsaurin matakan daƙile yaduwar cutar corona din ya biyo bayan raguwar cutar a babban birnin kasar ta Argentina. Wani ban mai ƙarfin gaske ya tashi a wata makarantar Islamiyya a arewa maso yammacin kasar Pakistan a yau dinnan Talata, ya halaka mutane akalla 8 baya ga raunin ta 130 da yayi. Jami'an 'yan sanda sun ce bom ɗin haɗin gida ya tashi a wata makaranta a birnin Peshawar yayin da take ciki makil a lokacin darussan safe. Wani hoton da aka ɗauka da wayar hannu ya nuna wani malami na koyarwa kan wasu ayoyin Alkur'ani mai tsarki ga musulmi lokacin da bom ɗin ya tashi a makarantar ta Jami'a Zubairiya Madarasa. Wani jami'in 'yan sanda mai suna Mansur Aman ya ga manema labarai cewa an ɓoye bom ɗin ne a wata jakar da wani ya bari a makarantar. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin alkali Amy Coney Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta zama alkali a kotun ƙolin ƙasar da ƙuri'u 52 akasin 48 da daren jiya Litini. 'Yan Republican a Majalisar Dattawan Amurka Susan Collins ta bi sahun ɗaukacin 'yan jam'iyyar Democrat wajen kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da tabbatar da naɗin Barrett. Dama Collins ta ce ba za ta kada ƙuri'ar amincewa da naɗin na Barrett ba, saboda ƙuri'ar ta yi kusa da zaben shugaban ƙasa da za a yi a sati mai zuwa. A cewar kafar labarai ta AP, babu wani alƙalin kotun ƙolin Amurka da aka taɓa tabbatar da naɗinsa da ƙuri'u masu yawa haka, ba tare ma da goyon bayan 'yan jam'iyya marar rinjaye ba a cikin shekaru 150. Ana kyautata zaton a yau dinnan Talata. Mai shari'a John Roberts na kotun ƙolin Amurka zai rantsar da Barrett, wadda ita ce rantsuwa ta biyu a gare ta a wata keɓaɓɓiyar hidima a kotun ƙolin Amurka. Wannan ya biyo wata hidima da aka yi a fadar White House da daren jiya Litini a lokacin da mai shari'a Clarence Thomas ya rantsar da ita Barrett. dan kasuwar kasar Rwanda din nan wanda ake zargin sa da daukar nauyin kisar kiyashin da aka yi a shekara ta 1994 an garzaya da shi kotun manyan laifuka ta kasa da kasa dake birnin Hague don fuskantar shari'a kotun manyan laifuka din ta majalisar dinkin duniya ta fadi a wata takardar bayani ta ji Litini cewa Felician Kabuga dan shekaru 87 zai fuskanci shari'a nan ba da dadewa ba an garzaya Hague da Kabuga ne daga kasar Faransa inda ya buya na tsawon shekaru 22 kafin aka kama shi a wani wuri daura da birnin Paris a watan Mayu lauyoyin Kabuga sun so a yi mar shari'a kasar ta Faransa to amma a watan jiya sai kotun kolin kasar ta amince a wuce da shi Hague
labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni inda zamu fara da birnin tarayya Abuja kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya daura alhakin karancin man fetur da ake fuskanta a kasar ga sakamakon zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda ta SAS da aka kwashe tsawon makonni ana yi lamarin da ya rikide zuwa ga wasu ɓata gari suka shiga zanga-zangar tare da yin barna wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani
An dai fara fuskantar karancin man fetur a babban birnin tarayyar Najeriya da birane makwabta ne tun ƙarshen makon da ya gabata inda wasu 'yan kasar ma suka daura alhakin zanga-zangar 'yan SAS. Mazaunin Abuja Malam Abdulkadir ya bayyana yadda ya bi dogon layi da ya fada sakamakon karancin man fetur.
Gaskiyar magana ana shan wahala. Ko zan koyi miki ba yanzu dinan naje na sha mai. Amma da naje gibbin hidin na ba su 1000 kannan suka bude min na shiga na sha mai din. To ni dai abin da na sani kawai naga 159 ni haka mika gaskiya. Ina ra'ayina ina ganin kawai masu wannan zanga-zanga su kawo wannan damuwa tunda ba gwamnati ne ta kara kuɗin mai ba sai da gwamnati a nan ba ta da laifi sai dai abin zan faɗa daga ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala zauna na ƙasa lafiya
wani dan bumbulutu mai suna Muhammad Rabu ya bayyana ra'ayinsa akan karancin man fetur din
abin da zan ce bangaren karancin man da ake fuskanta a garin Abuja ba wai wani abu bane wannan zanga-zangar ne ya kawo mu shi saboda ba hanyar da za a dauko mai a shigo mu da shi cikin gari a kawo mu shi mu ma mu ji daɗi mu dan wadata kowa ya samu kuma kin san a wannan time muna cikin wani yanayi na rashin kuɗi kashe-kashen jama'a ko ina zaki ji wannan an kashe wannan mun nan da yan gudun hijira ne da kawai mu muka baro muka gudun hijira muka zo Abuja shi yasa nake ƙara kira ga shugaban ƙasa ya tsaya tsab da duba da kyau ya taimaka ma talakoki kuma ya taimaka ma matasa da aikin yi
ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan man azman a unguwar area 11 Aliyu Muhammad ya danganta karancin man da ake fuskanta da haka
to mafi yawancin karancin man fetur a Abuja saboda masu zanga-zanga ne saboda sun yi kone-kone a Lagos kuma sun yi wa mutanen mu rashin mutunci musamman da babunmu saboda haka yanzu mafi yawancin direbobinmu suna tsoron su je su dauko kayan a sa kuma sannan ga rashin kyan hanya a Neja kuma ko da ma mutane sun dauko mai kafin su zo za su dan bata lokaci amma dai na san daidai sunan Allah da wannan abin zai mu gwamnatin tarayya ta dauke da kan matakan da ya kamata su dauka akan wannan abubuwan da suka faru shine kawai
mazaunan birnin Abuja Dina bin dogayen layuka kafin su samu damar cika tankunan su inda yan bumburutu ke sayar da litan man fetur hudu daga naira 1000 zuwa 1200 an dai fara zanga-zangar lumanar yan SAS ne a ranar 8 ga watan Oktoba da muke bankwana da ita lamarin da ya rikide zuwa tarzoma daga bisani har ya kai ga farwa ma'ajiyoyin kayan abinci na gwamnati wanda ake danganta da na COVID-19 da kamfanoni masu zaman kansu da wasu bata gari ke yi a sassan kasar daban-daban duk kokarin ji ta bakin kamfanin NNPC da manyan dillalan mai a Najeriya da ya ci tara Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to Allah ya kawo muna mafita A daidai lokacin da ake ci gaba da cafko waɗanda suka yi barna da wasoso a jihar Adamawa lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta SAS kawo yanzu an bankaɗo cewar sama da taraktar noma 110 ne aka yi awon gaba da su baya ga asarar da kamfanonin sarrafa shinkafa suka yi a jihar wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani
nan wasu matasa kenan a Yola Fada jihar Adamawa yayin da suka yi wasu sun tractor noma batun da yanzu ma ke ci gaba da jacece kuce da kuma tafin alatsi ne na yadda aka barna ta wasu wuraren ajiya na gwamnati da kuma na wasu 'yan kasuwa waɗannan tractorcin dai ba fa mallakan gwamnati bane suna ma cikin rancin da aka baiwa kungiyoyin bunƙasa harkar noma ne a Najeriya Mr. Steven Madwa da ke cikin jami'an kungiyar NECAS wanda har ila yau shine ma shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar Adamawa, yace ai musu asusun tractor kusan 110.
Dan gwamnati ba ta tsaya kai ba, ba wanda zai ci maka ya tsira. Kuma wannan kayakin da ka riba na bace ga nan mutum APC, bace ga nan mutum Tijjani. Kowa ya san masa.
Kaman ku a kungiyar manoma, domin bayan na ku ne ka ni wasu ma membobin ku sun yi asara, kaman ya a Adamawa ya ga asaran da aka muku.
Ba kungiya na manoma da ba su samu asara a nan jihar ba. Nekas a shiga ofis namu aka fafasa. Nekas a ɗaiɗe taratu cibin guda 110. Kuma sabbi ne duka ko in ba tayarwa a yi wa mai mabata zai taba shi wannan guda 110 a ɗaiɗe a Adamu. A Rifan a shiga stores namu gaba daya fafasa. A yi luti gaba daya a fafasa. Komai za ka je ka je ka samu mudu daya na taki ko wata fom guda daya ba. Duka wayannan a yi luti. Kuma ba wai Rifan Nekas kawai ba a'a har da ma har da oda commodities su su wannan ba kungiya daya ba ne fa shafi mu gaba daya.
Kamar Nekas ita ma kungiyar manoma Auduga an shiga rumbun aje kayakinta da anan ma aka yi barna, kamar yadda shugaban kungiyar manoma Audugan Alhaji Salih Gulum ya tabbatar.
Wasu azzalumai waɗanda ba su da kishin ƙasa, ba su son cin gaban ƙasa, sun faɗo wannan gida, suka balle wannan store guda biyu, suka kwashe mana kayayyaki, bi ma'ana akwai irin auduga, akwai taki, akwai magunguna na miliyoyin nerori. Aba rashin imani a labarin da suke tasowa cewa sun yi wannan ne don saboda su nemi abinci. To ki ne ba abinci bane, anguriya ba abinci bane, magungunan gyaran gona ba abinci bane. Saboda haka wannan al'amari ne wanda ya zama abun mamaki.
Kayan nan da suka kwasa anan kayan ku ne kuku na gwamnati ne?
Kaya ne wanda TBN ta ba mu bashi mu boye manoma, bashi ne aka ba mu, rance ne wanda za mu boye manoma, shine suka zo suka kwashi.
Kamar asara in zaka kiyasta irin asaran da aka yi, kamar ya ka jimilan nawa?
Ina ga bare kasa naira miliyan 200 da wani abu ba, 200 da wani abu ba,
ya mako zuwa yanzu hankula sun fara kwantawa yayin da ko jami'an tsaro ke ci gaba da cakko waɗanda suka yi wannan wasoso. DSP Suleiman Yahanguroje ya ce kawo yanzu amma tabke sama da mutum 155 da ake zargin suna da hannu a wannan wasoso.
Zabin da ke faruwa dai yanzu a jihar Adamawa, kura ta lafa duk inda ake tsammani a zahirin gaskiya an samu sauƙi al'amari, kuma al'umman jihar Adamawa suna taimaka ma jami'an tsaro irin neman inda kayakin da aka yi awon gaba da su domin a samu. Sannan kuma mun samu ƙarin kama mutane 33 wanda yanzu ya kai mutane 155 wanda muka kama, waɗanda aka kama su kuma yayin da gudanar da bincike aka same su da kayayyakin mutane a hannayensu. Har ila yau muna iya kokari dai domin mu tattara dukkan hujjoji da za mu iya tabbatar da kotu domin a yi musu hukuncin doka.
DSP Suleiman Yahanguroje kenan kakakin runa na 'yan sannan jihar Adamawa. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola Nigeria.
Daga jihar Adamawa sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wasu 'yan bindiga da ba san su ba suka yi awon gaba da wani ba amurki. Ya zuwa wannan lokaci babu wata masaniya akan halin da yake ciki. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Waɗansu mutane akan babura su shidda da ba a san ko su wane ne ba zuwa yanzu sun yi awon gaba a garin Masalata da ke kilomita 4 kaccal yamma ga headquarter birnin Kwanye da wani ba Amerike mai suna Philip Walker, abinda ya sa shugaban gundumar birnin Kwanye Alhaji Abbalele kiran taro na musamman na tsaro inda ya bada umurnin gaugota nemo ceton wannan ba American. Daga bisani ya yi mini ƙarin bayani game da yanda wannan lamarin ya faru.
Yau da ba wajen ƙarshe 1:45 akwai masu moto guda 3 sun zo sun aje motan su nan bayan gari, suka shigo su 6 suka zo garka ta inda wannan Banisare yake ciki da iyalin shi. Nan a Masallata ne suka yi wani ɗan gidan su a cikin garka da suka saya, to a nan suke da iyalin shi kuma da dabbobin su. Da suka zo suka tambaya su ba su kuɗi, suka ce ba su da kuɗi sai jika 20. Suka ce to ina mai gidan, wani ne responsible? Suka ce shine, yace shine responsible, wani Banisaren wanda ake cewa Philip Walter shine mai gidan sai suka tsaye da shi
da yanzu ba su bugo waya ba a ce su ce ga abin da suke bukata
yanzu dai ba su bugo waya ba mun Najeriya ne su bugo waya
shi dai baban wanda aka dauke ba American cewa da Bruce Walton to shekara ta 2003 ne yake nan cikin garin birnin Gwanni kuma a lokacin da yake ganawa da mu a yau da safe sai ya ce
wa sai Mr. Bruce Walton je suis travailleur ici j'ai une entreprise for fabricating the fromage.
Sunana Bruce Walton yini baban Philip Walton wanda aka dauke mutane guda shidda ne suka zo akan babura watakila Fulani ne suka yi awon gaba da shi da farko dai sun tambaye shi in akwai kudi yace musu baya da isassun kudi a hannunsa shika 20 ne kawai ke gare sa to ganin cewa sun yi musu karamci suka yi awon gaba da shi
quelques 20,000 francs donc suite à cela ils sont partis avec lui
Shima Ibrahim Agel Hakimin garin Masalata ya yi mini karin bayani game da yanda wannan lamarin ya wakana a garin nasu
kamar yadda an ka tambaye kanan shi shi wanda an ka dauke ya ce duka hillani na babu Bahaushe cike ce da hillani na ya ce kuma suna da bindigogi mayan bindigogi gare su mu ba mu iya gane suna da samutuna kamar yadda yace ce da suka tai da shi gaba ne suka sai suka tai da shi bai ga inda sun ka hawo mutuna ba yace da suka zo mutun uku suka zo suka kewa wannan guda da bindigogi uku suka tare mata da kanan mijin sun ka tare su sun kusu uku wadansu ne an ka tambaye shi ina kudi yace bai da kudi amma abinda aljihu ne yace ban mil a gaji jika 20 sai sun ka ce mai to ba ka da kudi me yasa ka sai raƙuma yace to tashi mu tai sai sun ka sashi gaba ai tun yi suka tare shi dai ba mu ji labari ne ba har yanzu ba su kiran yo ba bale mu ji abinda sun ka ce suna so a bada
to ne dai askarawan jamhuriyar Nijar da ke kan wannan iyaka da na Najeriya da ke aiki kudda a iyakar Niger da Nigeria din suna can suna neman wannan ba America yanzu haka Ruwajallo Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
to ubangiji Allah ya bayyana da shi yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya a Nigeria wanda Mustafa Nasiru Basari ya aika mana
yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a garin Beri ta yankin karamar hukumar Mariga a jihar Niger Nigeria na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da kuma satar shanu ke auka masu a kusan kowane lokaci ko a ranar Litinin dinnan da ta gabata ma maharan sun kai irin wannan farmaki a garin na Beri al'amarin da yasa aka yi dauki ba dade a tsakanin su daga mayar jami'an tsaro da ke yankin kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan banga na yankin ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula
barayi ne suka shigo wani shine muka tare su don shiga wani rigan wasu hilani shine muka bi su muna musayan wuta da su an turo mana sojoji amma ba su yi mana amfani ba mun ta musayan wuta da su je sun kwayi shanu suna harbin mu muna harbin su har muka raka su har sassun wasu mu ya kare dole muka bari su kauce da shanun nan har ma sun kashe yaro guda
a nan Beri
yanzu aka ana ko ga yaro nan Beri ba
to yanzu a girman wannan matsala take a wannan yanki gaba daya
a gaskiya girman matsalar nan ta shahara domin yanzu da bamu da bacci mu nan Beri mun kwana 40 da girki ne
suna ta zuwa ne su barayi
kullun sai barayi sun zo mun ta mun shara garki ko jiya sun kwai sun tsara mota biyu sun halisu guda kuma sun kwashe abin da guda mota guda gaba da sun shige da dajin
wannan al'amari dai ba karamin abu bane a saboda haka akwai matukar bukatar ganin hukumomi sun dauki mataki mai karfi inji wani mazaunin yankin da ya bukaci a saka ya sunan shi
gaskiya abin da zan ce maka shine duk a cikin kwantagora yanzu nan mutane da yawa kanta suna shigowa sun taso daga Beri zuwa cikin kwantagora akwai gidajen da na gani ba misali unguwan gabas ya dauki kusan mutane 150 an zo an shiga gidajen su an musu walakanci kuma wannan maganar nake gaya maka kafin shigowan waɗannan 'yan ta'addan 'yan sanda da kowa na da masanin cewa za su shigo tun awa 5 kafin su shigo har suka shigo suka yi abin da su ganawa ba wani dauki da aka musu
kana yanzu mutanen Beri din da sun yawanci na kauye sun tsere zuwa kwantagore kenan
sun tsere zuwa kwantagore yanzu haka magana nake gaya maka lokan zama a kwantagore lokan nan ward guda uku suna karkashin 'yan ta'addan ward guda uku na gwamnati masuga da usalawa duk haka karkashin ban da suke wadannan ward guda uku ba karkashin lokacin take ba
kamar me yasa aka ce haka
to yanzu misali da kana zo na gida sai a yi ciniki da kai kaman goro in zaka ka bada kaza kahin kazo kahin a zauna lafiya a ce za a shigo gari sai ka an ware kudi kaza kun tasin kan ku wanga ya ba wanga ya ba wanga ya ba sannan a ba su kudi sannan kuma ga wani cikin dajin soja cikin bai wuce kilomita ɗaya ba duk da dajin soja nan ne suke kai mutum su an shi kudi
na'am kana nan yanzu suna daura ma mutane haraji a yankin ke
suna daura musu haraji duk wanda bai bu duk wanda ke son zaman kanshi da zaman lafiya dole ya bada wannan kudi dole kowa ya bada wannan kudi kuma za su bi wanda mai naira 20 mai naira 50 ka za su zo su hada su je su kai sai su kai kuma a je wani gari sai su kai a je wani gari haka aka ci zagayen su aka mai da su suna ganin kaman ma ba hukuma
suna daura kudin da yawa ne
suna daura kudi da yawa da miliyan 10 sha ne miliyan 10 sha zuwa sama kuma suka dauki mutum akwai mutum suka dauka su kai ta daji su kai ta cikin daji ga ta tana shayarwa suka kama dan suka sako su kai yanke mata nono ruka guda biyu saboda Allah ya nabi
to amma ta mutu ko
bata mutu ba tana nan asibiti bata mutu ba tana nan tana an san magani
duka sun yanke mamunan guda biyu
duka guda biyu aka yanke su duka nonon guda biyu aka
a lokacin da na kira kwamishinan yan sanda na jihar Niger ta wayar salula Alhaji Adamu Usman akan harin na Beri ya ce yana gudanar da bincike akan lamarin amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da wannan hari ko da yake kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya ce babu kisa a harin na ranar litinin a Beri amma ya ce suna daukar matakan shawo kan wannan matsala
matakan da muke dauka shine kai tabbatar da cewa an yi tsare-tsare na tsaro daidai gurgurdu kamar wannan da ya faru kaga cikin yardan Allah ɗaya daga cikin matakan da muka dauka yayi amfani domin ko da suka kawo wannan hari sojoji da muke da su a ƙasa wanda suke zaman ko ta kakwana sun yi kokari sun kore su kuma cikin yardan Allah ba rai ko guda ɗaya da aka rasa kuma ba su dauki mutum ko guda ɗaya ba kuma an kora su kaga wannan alamu ne cewa lallai matakan da ake dauka na tsaro daidai gurgurdu ana nan ana samun nasara akan haka duk abin da ya taso cikin kankanin lokaci ana samun bayani ko kafin su kai ga yin wato mugun ta'addancin nasu sai ga an dauki matakan
amma bayanan da muka samu kwamishina akwai mutum guda da ya rasa ransa a cikin yaran Beri din nan ina ganin kamar cikin masu aikin sa kai din ne ba ku samu wannan bayanin ba kenan
a ba wannan bayanin da ya zo daga bakin jami'an tsaro ba mutum ko daya da ya rasa ransa
na'am to amma kwamishina ana ta yawan dauke mutane gurin nan sun ce kusan kwana da kwanaki yanzu ba su iya bacci mutanen yankin nan me za ku gaya musu
kamar yadda na ce ne ajiba tsari kaga ai mun dauki matakai na tsaro akwai jami'an tsaro kullun kara su ake a yankin nan kullun kara su ake a yankin nan ai kaga wannan karan akwai sabanin yanda da abun ke kasancewa yanda da suka shammace mu a ce sun zo sun yi aika mai dindin yawa ba tare da an rutsa su ko an kora su ba amma kaga wannan cikin kankanin lokaci jami'an tsaro sun bayyana kuma an yi dauki ba da har an kora su
na'am amma ko ji an ce an kwashi mutane kusan 18 a wannan wuri kun samu wannan bayanin
a ba wannan bayani
shi ma dai kwamandan hukumar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Niger Haruna Balazurmi ya ce gamayyar jami'an tsaro na kokarin shawo kan wannan matsala
alhamdulillahi jami'an tsaro dukkaninmu kowa na ba da gudunmuwa gurgudun abin da ya sawaka kama da mu da 'yan sanda da SS da soja da duk wanda adda hannu ko ruwa da tsaki ga abin da ya shahi tsaro a wannan ana kokari gurgudun abin da ya sawaka ɗaya daga ciki kamar joint task force wanda ake ciki dukkaninmu muna ciki kuma muna nan strategic places kuma ana nan ana yin aiki gurgudu ana samun information credible information zaka ga an swing into action domin a yi kokari a dakatar da matsalan nan kamin ta faru idan kuma ta faru a yi minimizing din illat ga zuwa ga al'umma daga rayukansu da dukiyoyinsu
tene dai masu sharhi suka fara nuna fargaba musamman ganin yadda waɗannan yan bindiga suka fara dorawa garuruwa na wannan yanki da ke zama mahaifar gwamnan jihar Niger haraji na miliyoyin naira ko kuma su auka masu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to daga nan bari mu je ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda karshen makon da ya gabata ne aka gudanar da zaben kungiyar alƙallan hukumar kwallon kafa Benin ta jamhuriyar Nijar din. Mutane biyu ne daga cikin alƙallan na kwallon kafa na kasar da suka hada da Mamman Abdullahi da Hassan Abdu suka yi takara. Daga ƙarshe dai Mamman Abdullahi ne ya yi nasara da ƙuri'u biyar, yayin da Hassan Abdu ya samu ƙuri'u hudu. Ku dai san cewa zaben shugaban na alƙalai na kwallon kafa na ɗaya daga cikin ababen da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF suka wajibama ƙungiyoyin da ke membobin su na ƙasashe daban-daban na duniya da ma na nahiyar Afirka. A ƙasar Ingila a mako na shida na cigaba da wasannin premier na kwallon kafa a ranar jiya Brighton ta yi ɗaya da West Bromwich, yayin da Tottenham da ke da su ɗin goshi ta yi wa Burnley ci ɗaya da lima. A wasannin premier na Ingila, Everton ce ke matsayin ta ɗaya da maki 13 da ajiyar kwallo guda biyar a raga, sai Liverpool a matsayin ta biyu da maki 13 da ajiyar kwallo ɗaya, yayin da Aston Villa ke matsayin ta uku da maki 12, yayin da Leicester ke matsayin ta hudu da maki 12, Tottenham tana matsayin ta biyar da maki 11. Duk dai a wasannin kwallon kafa yanzu haka ana cana ci gaba da dafsawa filaye daban-daban na nahiyar Turai. A wasannin Champions League ko club inda su kasance zakaru a nahiyar Turai, a group A, Lokomotiv Moscow ta kasar Russia tana karbar bakuncin Bayern Munich a birnin Moscow, yayin da Atletico de Madrid a Madrid a kasar Spain tana karbar bakuncin Salzburg ta kasar Austria. A rukunin B duka dai a Champions League na kwallon kafa nahiyar Turai, Shakhtar Donetsk tana karbar bakuncin Inter Milan, sai Borussia tana karbar bakuncin Real de Madrid. A group C, FC Porto da kasar Portugal tana karbar bakuncin Olympiacos ta kasar Girka, yayin da Olympique de Marseille ta Faransa ke karbar bakuncin Man City ta Ingila. A group D, Atalanta da Bergamo ta kasar Italia tana karbar bakuncin Ajax Amsterdam ta kasar Holland, sai Liverpool ta kasar Ingila da ke karbar bakuncin Midtjylland. A gobe idan Allahu ya kai mu za a ci gaba da waɗannan wasanni na kulab-kulab inda su kasance zakaru a nahiyar Turai na wannan shekara. FC Krasnodar ke karbar bakuncin Chelsea, sai FC Sevilla ta kasar Spain na karbar bakuncin Renta kasar Faransa. A group F, dudde a ranar gobe in Allah ya kai mu, Borussia Dortmund za ta kara da Zenit St Petersburg, yayin da Club Brugge na kasar Belgium zai karbar bakuncin Lazio da Rom ta kasar Italia. Juventus da Turin ta kasar Italia a ranar gobe dai Laraba idan Allah ya kai mu za a yi karon karshe da ita da Barca ta kasar Spain, sai Ferran Kvaros za ta karbi bakuncin Dinamo de Kiev, yayin da Istanbul Basak Sehir za ta karbi bakuncin PSG ta kasar Faransa, sai Manchester United za ta karbi bakuncin Leipzig ta kasar Jamus. Haruna Amman Bago na birnin Gwanne, sashen Hausar murya Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.
Sauraro a daidai wannan lokaci muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Kwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 din na gwaji mai suna Bamlanivimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta corona ta yi tsanani a jikinsu. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya Litini, inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin Bamlanivimab a kansu ba. Hukumomi a Buenos Aires, babban birnin kasar Argentina, sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta daƙile yaduwar corona, wanda hakan ya bada damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karon farko cikin watanni bakwai. A ƙarƙashin sabuwar dokar, an yadda kashi 25 cikin 100 na yawan kwasumomin da wuraren ke iya ɗaukawa su shiga, tare da tabbacin wuraren na da iskar shaƙa a wadace.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. Muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin masu sauraronmu a duk faɗin duniya, da fatan Allah ya muna jagoranci baki ɗaya. Allahumma amin.
yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Kalmasi Garba da wanda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gracian nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya peace salam.